Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mama Tafis Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 4 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100. Wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015. Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe, wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba.
Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa har yanzu al'ummar garin Kaya da ke karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna ya ci gaba da jimamin harin da 'yan bindiga suka kai.
Wannan abu da ya faru a garin Kaya ya girgiza duk wanda ka sani dan karamar hukumar Giwa. Ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar Kaduna.
A jamhuriyar Niger, za mu ji kowace matsaya jam'iyyun kawance da suka mara wa ɗan takarar PNDC tarayya Fazlur Muhammad Baya a zagayen farko na zaben shugaban kasa suka dauka yanzu. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsu a watan Disamba. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harin dake gabatarwa, amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100, wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015, wadda ta takaita shirin makaman nukiliyar ƙasar don a sassautawa Iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki. Kafafen yaɗa labarai sun ambaci wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar, Ali Rabiei, yana cewa a yau Litinin aka fara aikin inganta uranium ɗin da kashi 20 a cibiyar Fardo, wacce ke cikin wani tsauni. A baya, Iran ta yi aikin inganta sinadarin zuwa kashi 4.5 cikin 100. Ƙarin kashin inganta sinadarin ya janyo fargabar cewa Iran na shirin ƙera makaman nukiliya, wanda ke buƙatar inganta uranium da kashi 90 cikin 100. Shekaru da yawa Iran ta ce ba ta da shirin yin hakan, kuma shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne. Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe, wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da sahihancin kuri'un wakilan zaɓe 306 da Biden ya samu, shi kuma Trump ya samu 232, shi ne mataki na ƙarshe kafin a rantsar da Biden ɗan a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga watan nan na Janairu. Akwai buƙatar dukkan majalisan Amurka biyu su goyi bayan ƙalubalantar da aka yi kan nasarar da Biden ya samu a zaben kafin a iya sauya sakamakon. 'Yan Democrat suke da rinjaye a majalisar wakilai, kuma babu shakka za su tabbatar da nasarar da Biden ya samu, yayin da wasu tsararru 'yan Democrat a majalisar dattawa tare da wasu 'yan Republican da suka amince da nasarar Biden ta yi wasu yi hakan a majalisar dattawan. Trump, wanda ya kwashe makonni, yana ikirari mara tushe na cewa an kwace masa damar samun wa'adi na biyu a fadar White House, na ci gaba da ƙarfafa masu nuna adawa da kayan da ya sha a zaben, abinda ya sa zai zama shugaban Amurka na biyar a tarihin Amurka da ya faɗi zaɓe bayan wa'adin shugabanci na farko.
Yanzu ma kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Inda al'ummar garin Kaya da ke karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna ke ci gaba da jimamin harin da 'yan bindiga suka kai, wanda ya yi sanadin kashe mutane da lalata dukiya mai yawa. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Da farko dai an ce 'yan bindiga ne suka kashe ɗan bangan da ke garin Kaya, abinda yasa su kuma yan sintiri suka kashe wasu daga cikin fulanin da ake zargin yan bindigan ne wanda wannan ne ya jawo harin ramuwar gayya na daren ranar asabar din da ya sarrafin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama inji ɗaya daga cikin al'umar garin Kayan da ya saka sunan shi saboda matsalar tsaro
akan fannin mutanen mu na dawowa suka haɗu da wasu fulanin da ake zargin suna cikin waɗanda ake wancan antagon da su dan ta'adda ne su kuma yan bijilantun mu sai suka fara su kashe bayan an kashe su da yan matan yi sai labari ya fara yawo akan cewa cin yan uwansu da ke daji su Fulani kenan yan ta'adda suna shirya mutane akan su su kawo hari na ramuwar gayya da manyan makamai da mashina masu yawa su sun kai kusan mutum 100 har ba har da sai akwai mutum 12 da aka rasa sannan akwai mutum 9 da suke asibiti sannan akwai motoci guda 7 akwai admin block na makarantar secondary din mu shi ma an kona akwai shaguna sama da guda 20 wanda dukkansu an babbake su
Alhaji Abubakar Haruna wanda aka sani da magaji kafinta ma na cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya
gaskiya ni dai lokacin nan da suka zo wuri na sai dai na ji harbi jama'a aka rikice kowa ya gudu kowa ya abun nan ni kuma na rasa ina zan nufa ne ma Allah ya sa dai sai na shiga cikin daki da wani yaro a hannu dan karami muna ta sauraron ikon Allah a zo a cikewa wurin a wuce a zo a cikewa a wuce an zo an wuce ni an yi gaba an kashe wasu to kuma Allah dai ya tsare ni kuma ina cikin daki wasu mutum biyu suka shigo suka tame ni to a cikin su na ba su kuɗi dan san ko nawa bane an kona mun mota ko ni a cikin ma an bacin Allah ya tsare da ni ma na gome
wakilin al'ummomin ƙananan hukumomin jiwa da birnin Gwari a masar tarayya honorable Shehu Balaraba Bakauye ya ce harin ya girgiza kowa
Allah madaukin sarki yana da hanyoyin jarwata bayan shi kala kala wannan abu da ya faru a jigarin Kaya ya girgiza duk wanda ka sani dan karma kuma giwa ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar Kaduna domin kamar da masu magana suka ce Kaya muna ganin ita ne tudun na tsira a karma hukumar giwa yau kuma aka ce ga ibtila'i ya faɗo mata sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu a matsayin mu na wakilan da kuka zaba Allah yana sheda duk mutumin da ke kallon kafafen watsa labarai ya san matsalar tsaro ita ne abinda nufin magana a majalisar tarayya
to kowane mataki gwamnatin jihar Kaduna ta dauka game da halin ramuwar gayyan da yan bindigan suka kai a garin Kayan karamar hukumar Giwan Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna
to izuwa yanzu jami'an tsaro wurin kuri sojoji da kuma yan sanda da yan sandan ciki da sojan sama duk suna nan suna bin tsaro kuma suna aikin a tabbatar da an kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba ma kai a garin Kaya ba ita karamar hukumar Giwan ma baki daya
sanarwar ka ta farko na maganar mutum 11 sun riga mu gidan gaskiya wasu na asibiti akwai wani sabon labari
zuwa yanzu da muke wannan magana har yanzu babu wani sabanin rahoto da muka samu
dama dai kananan hukumomin Giwa birnin Gwari da Igabi na cikin kananan hukumomin da ke fama da hararen yan bindiga da kuma masu sace mutane domin karban kuɗin fansa sai dai ayyukan jami'an tsaro musamman ma dai na kasar na sama a waɗannan yankuna ya samu tsaurin sun yi sauki yanzu Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu
Kasar Birtaniya ta fara bada rigakafin cutar coronavirus na kamfanin magungunan AstraZeneca a yau Litinin wani dan shekara 82 shine aka fara yi wa allurar rigakafin a asibitin Churchill da ke Oxford jami'ai a Birtaniya sun ce yanzu haka akwai rigakafin guda 500,000 da za a ba jama'a Daga kafin AstraZeneca ya fi na kamfanin Pfizer da BioNTech rahusa kuma ya fi saukin kula saboda baya bukatar a ajiye shi a cikin yanayi mai sanyi an riga an fara yi wa jami'an lafiya da yawa allurar rigakafin na Pfizer a Birtaniya da Amurka rigakafin da aka fara yin amfani da shi a yau Litinin na zuwa ne yayin da Birtaniya ke fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus musamman sabon nau'in cutar wanda kwararru a fannin kimiyya suka yi imanin cewa ya fi saurin yaduwa a yau Litinin jami'ai a kasar Norway sun nana ta cewa har yanzu ana sa ran gano wasu da suka tsira a lungunan da za a iya samun iska kwanaki biyar bayan da zaftarewar laka ta yi sanadiyar kisan mutane bakwai yayin da ta lakuma gidaje a wani kauye da ke arewa da babban birnin kasar. Har yanzu ba a san inda mutane uku suke ba. Wani mai magana da yawun yan sandan yankin Roger Peterson ya ce kokarin neman mutanen da suka bace a kauyen Ask inda zaftarewar lakar ta shafa mai tazarar kilomita 25 a arewa maso yammacin birnin Oslo har yanzu ana tunanin za a iya ceto su, amma gawarwaki kadai aka iya ganowa cikin yan kwanakin da suka gabata.
A gaida Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger yayin da aka tunkari zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. Jami'an kawance da suka mara wa dan takarar PNDC da sai tarayya baya a zagayen farko wato coalition Bazoum 2021. Sun kara jaddada matsayinsu don ganin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya lashe wannan zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Wanda suka fitar a yau Litinin a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya, shugabannin jam'iyyu 45 mambobin kawancen coalition Bazoum Mohamed 2021 sun cinjinawa magoya bayansu saboda yadda suka fito suka baiwa ɗan takarar wannan kawance ƙur'un da suka ba shi damar zuwa kan gaba a sahun 'yan takara 30 da suka fafata a zagayen farko. Shugaban jam'iyyar ADN Fasaha Salisu Muhammad Habi na daga cikin jagororin wannan kawance.
Duk 'yan Niger wanda suke takara don da busu takara ba don da busu zaɓe ba su zo su yi to kwamfuta da kwalkwata su kaɗa mana ƙuri'a 21 ga watan Fabrairu Allah yarda don a tabbatar da alkawarin Allah. Alkawarin Allah ba zuwa ne kuma alkawarin Allah bai tashi.
Bazoum Mohamed ya yaba kokarin waɗannan jam'iyyu duk wanda cewa ba a cimma gurin lashe zaɓe tun a zagayen farko ba.
Duk mai zuwa ya ke cewa ke ni za ni je yaƙi don min yi nasara kuma ba kullum ba ne nasaran take kasancewa daidai da yadda ake so. Ni na yi imanin cewa in ba don aka samu 'yan takara mutum 30 da ƙuri'un da muka samu za su yi haka, saboda ƙuri'a kusan rabin miliyon wanda ba a yi amfani da ita ba mahayyawa duk namu ne mun yi imani da haka. Lalle ba a taba ganin zaɓe inda akwai 'yan takara mutum 30.
Jam'iyyar na kawancen coalition Bazoum Mohamed na ganin akwai alamun samun galaba a zagaye na biyu a bisa la'akari da nasarorin da 'yan takarar jam'iyyar kawancen da ke mulki suka samu a zagayen farko. Bazoum Mohamed na cewa yana da kwarin gwiwar samun haɗin kan waɗannan jam'iyyu kawayen PNDS tarayya.
Akwai ministori na jam'iyyu wanda sun samu 'yan takara daban da tau tunda muna aiki tare cikin gwamnati, kuma akwai wanda muka yi shekara 10 muna tare, akwai wanda muka yi shekara 5 muna tare, mun yi aiki kuma muke ci gaba da aiki. Daidai ne jam'iyyu 'yan uwansu na wannan kawancen namu su isa musu da irin wannan kira.
To sai dai a wani abin da ke kama da yunkurin jan ra'ayin 'yan takarar da suka fadi a zagayen farko, wani kusa a kawancen 'yan hamayya na CAP 21 Sabo Saidu na cewa
waɗanda da a tare da su ai ba su bar a koma wajensu ba. Ko ka ta yi niza ka zama, ko ka ta yi ba ka da daraja, kuma abinda nika tsoro don waɗansu shi zan gaba ta ta yi baya ta kiya. In ka kai shi gaba ka ce ka ta yi ta yi kai dai jama'a ba su bi.
Yanzu haka wasu majiyoyi na cewa tuni bangarorin 'yan takarar da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu suka fara tuntuɓar shugabannin jam'iyyun siyasa a bayan fage da nufin kulla kawance a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka ga lashe wannan zaɓe, yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ci gaba da tafka muhawara a game da yadda suke hasashen zata kaya a tsakanin tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohamed da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To daga jamhuriyar Niger sai Nigeria, gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsa a watan Disamba da ya wuce. Ma'aikatan sun koka dangane da matakin gwamnati na rage albashin da aka biya su a watan na jiya, yayin da su kuma 'yan fansho suka yi korafin rashin samun fansho na wata-wata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwarya aiko mana.
Kimanin shekara guda kenan wasu daga cikin gwamnatocin jihohin Najeriya suka bi sahun gwamnatin kasar na fara amfani da sabon mafi karancin albashi na naira 30,000 ga ma'aikatan gwamnati. Jihar Kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan tsari bayan gwagwarmaya da shugabannin kungiyar kwadagon Najeriya. Sai dai watanni kalilan bayan fara amfani da wannan sabon tsari sai kwatsam a watan Yuli da na Agustan bara, ma'aikata a jihar Kano suka waye gari da samun albashi bisa tsohon tsari na naira 18,000, lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon jihar. Kodayake an samu sasantawa da juna a wancan lokaci, amma samun gibin albashi a Kano ya ci gaba da wakana a watannin Nuwamba da Disambar bara. Alhaji Shehu na Allah da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya yi bayani.
Ibtila'in rayuwa da Allah ya saukarwa duniya, larurar coronavirus da ta zo wacce ta sa tattalin arziki a duk duniya ma ya dan girgiza, wadda Najeriya tana daga ciki kuma jihar Kano tana daga ciki, yanayi izo albashi na naira 30,600 ba zai biyu ba. Dole kuma gwamnati ta ga abin da yake hannunta, abin da zai yi don ta yi amfani da shi, ta yi kuma ta ba ma'aikata, kuma al'umma shaida ne. To kaɗan watan da ya gabata, watanni biyu da suka gabata, irin wannan yanayin ba larura ce ta dawo kamar yadda take a wancan lokaci ba, amma yanayin samuwar kuɗin sai ya zamana ya yi ƙasa ta yadda albashin ba zai biyu yadda aka saba ba. Wannan ta sa gwamnati ta ga ba ta da mafita illa dole ta yi amfani da irin yadda ta yi a ɗan watannin baya, ta biya albashin kana kuma mu ci gaba da addu'a. Al'amura na inganta, dama za a ɗora tunda ba an hau wancan mataki ne a matsayin mataki na dindindin ba.
To sai dai kwamarin Mansur Dati, masani kan dokokin kwadago da kwantarajin aiki, na cewa
shi albashi daga ganshi tsari ne yake da shi tsayayye da ka'ida, kuma albashi ba privilege bane, wato ma'ana ba alfarma bace. Albashi a kundin tsarin mulkin Najeriya ya haƙƙi ne na ma'aikaci, kuma a biya shi haƙƙin nan nasa ba kashin dankali ba. Saboda haka kuskure ne gwamnati a ce kawai an waye gari, kawai ma'aikaci bai ma san wani irin akan wani irin tsari yake ba.
Baya ga ma'aikata, su ma 'yan fansho a jihar ta Kano sun fuskanci ƙalubalen rashin biyan alawus ɗin fansho a kan kari a watannin Nuwamba da Disambar bara.
Watan baya da ya kasance su ma yanayin abin da ya kamata a basu ba su bai samu yadda ya kamata ba, sakamakon wato sirantar abin da za a yi mu'amala da shi don biyan buƙatar su. Kuma muna ƙara kira a gare su da su daɗa haƙuri da kuma juriya don ganin cewar wannan yanayin da izinin Allah ba maje ko ina ba ne.
Kwamishinan kuɗi na jihar Kano kenan Alhaji Shehu na Allah, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan sabon shekarar ta 2021, tare da fatar duk alkhairan da ke tattare da wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a gare mu baki daya, Allahumma amin. Har wa yau muna ci gaba da duba irin illoli da annobar corona take haddasawa a bangaren ilimi, ba wai a nahiyar Afirka kadai ba, har ma a duniya baki daya. Yau ma a cikin shirin muna tare da Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tarbiyyar ɗan Adam da ke Jami'ar Bergen a ƙasar Norway. Za kuma mu ɗaura daga inda yake bayani.
So abu na ƙarshe da zan ce a gurguje shine samar da cikakke wutar lantarki a ƙasa da biyan albashin malamai da na allowance din su akan lokaci kuma isasshe da kuma samar da gogewa ta fannin fasahar computer da kuma samar da tsaro ga makarantun mu abubuwa ne da ya dace gwamnatocin mu na Najeriya ko nahiyar Afrika su mai da hankali sosai akai idan har muna so mu kamo nahiyar Turai kuma nahiyar Amurka a wajen hankar ilimi da kuma rayuwar dan adam gaba daya. Gwamnatocin kasashen mu na Afrika ya kamata su yi koyi da wasu darussa daga wannan annobar kamar haka. Misali na farko, ya kamata shugabanni su gane cewa ilimi shine ginshiƙin rayuwar al'umma gaba daya, kuma dole ne a samar da shi koda kuwa akwai ana fama da annoba ko kuma ko ta hanyar da dan adam ba zai iya samu ya shiga aji ya dauke karatu ba. Ya kamata dole a san sai an yi tunanin yadda za a ci gaba da samar da shi saboda idan babu ilimi al'umma tsayawa take yi. Abu na biyu shine ya kamata su gwamnatocin su gane cewa akwai hanyoyin magance matsalolin rayuwa da yawa da ake da kuma samar da kudaden shiga idan aka mai da hankali wajen bincike sosai da kuma amfani da kimiyya da fasaha. Alal misali, kaga kamfanonin na samar da manhajar koyon karatu ko sadarwa daga nesa irin su Zoom din nan, kamar misali ma da Amazon su kuma da suke ciniki daga nesa ba sai ka zo kanti zaka sai kaya ba. A wannan tsukin corona kawai ribar da suka samu ba karamar riba ba ce, kamfanoni ne wanda suka samu kudaden shiga sosai saboda dole ne dan adam ya rayu ya sayi kaya kuma dole dan adam ya koyi karatu kuma gashi ba halin a fita din. So kasancewar mutum na yin wayannan abubuwan daga gida gaskiya abubuwan da suke nuna wa gwamnatocin mu cewa za a iya samar da sauƙin rayuwa ga mutane aka mai da hankali, sannan kuma za a iya samar da kudaden shiga. Abu na uku shine kaga ya kamata su gane cewa zurfafa nazari da bincike akan hanyar lafiya sosai zai taimaka wa ƙasa, saboda yanzu haka magana da ake na ƙasashen mu na nahiyar Afrika ban tsammanin akwai wata ƙasa da ta yi zurfin bincike akan gano allurar rigakafi na corona ba. Sai dai muna nan muna jiran Turawa su su gama nazarin, su gama sa kuɗi, su gama tunani, su fito mana da hanyoyin da zamu magance wannan abubuwan. So abu na ƙarshe kuma da nake ganin da gwamnatocin ƙasashen mu na Afrika mata su kula da shine su ba da muhimmanci akan ilimi yanda ya kamata. Saboda kaga rufe jami'o'in nan da aka dinga yin nan kamar wannan karan aka yi na wata goma nan ya kawo kuma baya sosai, yara da yawa sun samu damuwa na zaman gida, wanda ma wannan yan sas din da aka ce an yi zanga-zangan nan shi kanshi zaman yaran a gida ya taimaka musu wajen samun lokacin da za su je su shiga ita zanga-zangar. So dole ne a samu hanyoyin da za a magance yawan wannan yajin aikin da ake na malaman jami'a idan har da gaske ake yi akan maganar ilimi a Najeriya ko a nahiyar Afrika.
Idan kuma muka leka ƙasar Burtaniya, za mu ji ta bakin Dr. Nasiru Bashir Aminu, malami a jami'ar Cardiff, wanda shi ma ya muna bayani akan wasu bincike da yake gudanarwa.
Yajin aikin malaman makaranta a Najeriya na azu ba abu bane mai kyau ga tattalin arzikin Najeriya, kuma kasashen da suka ci gaba da kasashen da ke ci gaba kaman Egypt da Ghana da Malaysia da sauransu, India, ba sa yajin aiki a yanzu a haka saboda sun san illan yajin aiki da yake kawo ma tattalin arzikin ƙasa. A Najeriya na san yanzu ana maganan kusan an dade da ana wannan yajin aiki, kuma gwamnati ta yi maganan ta ce ta bada wasu abubuwan da malamai suke nema, amma in ka duba an samu matsala kuma za a ci gaba da samun matsala a yanzu da nan gaba. Wasu irin matsaloli ne za a samu nazarin malamai zai dakata, wasu ma ya mutu kenan gabaki daya. Dalibai kuma za a samu ratan fasaha tsakanin su saboda akwai ilimin da ko horarwa ne na dalibai da ake son ya ci gaba kada ya riga tsayawa, in ba haka ba za su samu wannan horo ba ko ku fasahan da ake bukata in sun fito suka da za su kama aiki kaman likitoci ko ku injiniyoyi ko ku wasu masu irin aikin hannu gabaki daya. Yara kuma suna mantawa in ba suna kan aikin bane. Na yadda kuma da abin da asu suka faɗa maganan gwamnoni su riƙa daina kirkiro sababbin jami'o'i wanda ba za su iya riƙe su ba, wannan ba abu bane mai kyau saboda yana kokarin fito mana da dalibai wanda ba su da horo da tarbiyyar makaranta yanda ya kamata. Ni a shawara na yanda nake gani akwai abu biyu ne da za a iya yi. Na farko, malamai ko da yanzu ba su dawo ba ya kamata su hada zumunci da malaman nahiyar Turai. Akwai abin da ake kira Erasmus Plus da Erasmus, wanda su nahiyar Turai suna daukan nauyin canjin malamai ko a horar da malamai su zo su yi sati biyu, sati daya, suna ganin yanda ake aiki. Kamar yanda nake anan na horar da malamai daga Egypt a makarantun da Nigeria, za ga suna buga a jarida, suna jin daɗi, suna alaka da su. Su malaman kuma wurin Turai suke zuwa suna kwaikwaya, suna koyan yanda ake aikin. Saboda haka ni shawara na kenan, kuma wannan kusan kyauta ne ake yi, kuma za a biya ma mutane kudin jirgi su zo su yi sati ɗaya, sati biyu, su koyi aiki, kuma su ma ana buƙatan su koyar da abin da suka zo da shi. Na biyu, gwamnati tana iya kokarin rage nauyin kashe kuɗi da take yi a jami'o'i in ta ba su linzamin kashe kuɗi da kansu, kamar yadda aka yi a Turai a nan a zamanin Tacha. An aka haka akwai alƙaluman da za a riƙa dubawa, ana gani ana ba jami'o'i kuɗin cigaba da aiki. Kuma in ana irin wannan, aka dan ba jami'o'i wannan hannun sakin, zai yi kyau inda za a samu yanda za a kwaikwayon yanda ake yi a nan Turai a maida shi a Najeriya, da za a samu ci gaba sosai.
Masu raro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Amma kamun mu yi sallama, bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga baƙon namu Dr. Nasiru Bashir Aminu na rasuwar mahaifinsa Iyan Zazzau Alhaji Bashir Aminu, wanda Allah ya marasuwa a cikin makon da ya gabata. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa baƙuncinsa, ya masa rahama. Muna godiya kuma ga Dr. Usman Isyaku. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Malam Usaini Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam biyo Hausa. Hakika ni gaskiya ko shakka babu matakin hukumar zaben kasar Nijar, wato Sene, na zuwa zagaye na biyu akan zabukan shugaban kasa da na yan majalisu wanda aka yi kwanaki tara kenan, amma bayyana sakamakon ya gagara da alamar nuna son zuciya ko murdiya ko jam'iyya a lamarin. Fatan Allah ya sa haka shine mafi alheri ga yan uwana talakawan kasar. Sako daga Alhaji Murtala Abbas mai shadda Kwantagora, yace salam biyo Hausa. Dan Allah ku yi mani uzuri in yi amfani da wannan dama in yi jan hankali ko kuma hannunka mai sanda ga wasu kusatattun mutane da suka harzuka da aikin yan bindiga suna kaiwa kabilar Fulani har-harar ramuwar gayya. Wannan ba zai haifar wa arewa da Najeriya ɗaya mai ido ba, don haka shugabanni ku sauke nauyin da ya rataya a kan ku, don kuwa shugabanci abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Mudassar Sani, suka ce muna kira ga gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya tabbatar da ganin an hukunta dukkan wanda ke da hannu wajen nuna wannan yarinya ya shekara 6 da haihuwa a duniya rashin imani, yanke mata matancinta wanda ya kai ga kwantar da ita a asibiti. Sai sako daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maraɗawa, jihar Zamfara, yace salam biyo Hausa. Hakika kiran da kungiyar Kautal Hore, wato miyake Allah ta yi akan a daina ware wani jinsi ko kabila ana cewa su ne 'yan ta'adda, hakan ya yi daidai, domin wallahi hakan na ƙara ɓatawa wasu ƙabilun suna ko da ba su ba ne 'yan ta'addan, domin yanzu ta'addanci ya zama ruwan dare a duniya, don haka babu wata ƙabila da za ta ce ita ba ta da ɓata gari. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 abubuwan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julia Jesus Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.